Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49, da 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 5 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Amurka da Iran na barazanar ji wa juna yayin da dubban Iraniyawa ke makoki da alhinin mutuwar General Qasem Soleimani da Amurka ta kashe. Kungiyar mayakan nan ta Al-Shabab da ke Somalia ta ce yau Lahadi ta kai hari kan wani sansanin soji wanda sojojin Amurka da Kenya ke amfani da shi. Sannan kasar Australia na ci gaba da kokarin kashe wutar dajin nan da tuni ta lakume miliyoyin hektoci a jihohi da dama.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kan tashin farashin danyen man fetur a kasuwar duniya sakamakon tashin-tashinan da ke tsakanin kasashen Amurka da Iran. Sannan za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki da masu fashin baki a al'amuran yau da kullun sun bayyana abin da suke hange akan ci gaban dangantaka ta kasuwanci tsakanin Najeriya da China. Baya ga haka za ku ji ra'ayoyi mabambanta akan yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka da Iran na ta barazanar ji wa juna sanadiyar mutuwar babban janar din sojin Iran a harin jirgin saman da Amurka ta kai Bagadaza babban birnin kasar Iraki. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya sha alwashin mayar da martani mai tsanani saboda kisan janar Qasem Soleimani. Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi kashedin cewa muddin Iran ta kai harin daukar fansar mutuwar janar Soleimani, Amurka za ta kai hari kan wasu muradun Iran da dama. Da yake magana kan waɗannan kalaman na shugaba Trump, daraktan cibiyar bayanan sirri na Hayden da ke jami'ar George Mason a nan Amurka, Larry Pfeiffer, ya ce bai kamata Amurka ta yi barazanar kai hari kan cibiyoyin raya al'adu ba. A maganar da ya yi ranar Juma'a, wadda ita ce maganarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan kai harin, Trump ya ce,
"We took action last night to stop a war. We did not."
Yace mun dau matakin da muka dauka da daren jiya ne saboda mu kaude yuwar wani yaki. Ba mu dau matakin dan mu haddasa yaki ba. Ya kara da cewa dole Iran ta kawo karshen halin nan nata na takala a yankin, ciki har da amfani da yan kazagi dan cutar da wato makwabtan kasashe. Dole ta daina yanzu nan. Gawar Soleimani ta iso Iran yau dinan Lahadi, inda dubun-dubatan jama'a suka bazu kan titunan Ahwas na kudu maso yammacin kasar don yin makokin rasuwar janar din, wanda ya kasance kwamandan rundunar juyin juhalin Iran na Quds. Kungiyar mayakan nan ta Al-Shabab da ke Somalia ta ce ta kai hari da asubahin yau dinan Lahadi kan wani sansanin soji wanda sojojin Amurka da na Kenya ke amfani da shi. An hango bakin hauhawar hayaki a sansanin sojan wanda ke garin Lamu mai gabar ruwa daura da kan iyakar Kenya da Somalia. Sansanin na dauke ne da sojojin Amurka da Kenya. Shugaban karamar hukumar ta Lamu Arangu Macharia ya tabbatar da aukuwar al'amarin, sannan ya ce har yanzu wajen na da hadarin gaske.
Between 4 and 5 there was that attack at that critical base, that airstrip.
Yace tsakanin karfe 4 zuwa 5 aka kai hari a sansanin sojin. Sojojinmu sun fafata da masu kutsan kuma an yi ta bugawa har zuwa wajen karfe 6 na asuba. To amma yanzu kura ta lafa, sai dai har yanzu ba za mu iya zuwa wurin ba. To amma komai ya koma daidai kuma sojojinmu na can a cewar sa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Australia na ci gaba da kokarin kashe wutar dajin nan da tuni ta lakume miliyoyin hektoci a jihohi da dama. Dan sanyin da aka samu yau Lahadi da kuma dan lafawar da iska ta yi sun rage karfin wutar, wadda yan kwana-kwana suka shafe makonni suna kokarin yaka. Rukunonin wuta kimanin 150 ne ke ta ci a jihar New South Wales. Mawaki Pink da tauraruwar film din nan yar asalin kasar Australia Nicole Kidman kowannensu ya yi alkawarin bayar da dala 500,000 don taimaka ma al'ummomin da wutar ta shafa. Mutane wajen 24 ne dai wutar ta kashe tun bayan tashin ta. Amurka ta ayyana kungiyar Asaib al-Haq a matsayin wata kungiyar ta'addanci ta kasar waje, tana mai cewa wannan kungiyar mayaka da ke Iraki yar koren Iran ce. Wannan rubutaccen bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta raba ranar Juma'a ya kuma ce Amurka za ta ladabtar da wasu shugabannin kungiyar su biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira kungiyar mayakan da shugabanninsu koko shugabanninta miyagun ɗan koren ƙasar Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wata sabuwar gamayya da zamar ci gaba da samun goyon bayan masu ra'ayin riƙau na addini na evangelical a ƙoƙarinsa na sake cin zaɓe, inda ya yi wani jawabi shigen na yaƙin neman zaɓe a gabanin dubban al'ummar Kirista a wata babbar majami'a da ke Miami ranar Juma'a. Allah na tare da mu, inji Trump a majami'ar ta King Jesus International, wadda akasarin mambobinta Hispaniyawa ne. Wannan majami'ar na ɗaya daga cikin manyan majami'un Hispaniyawa a Amurka. A wannan gangamin, Trump ya amsa cewa lallai masu ra'ayin riƙau na addini da kuma Latino na da matukar tasiri a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabansa ke neman goyon baya gabanin zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba.
Ibrahim Ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rahotanni na nuna cewa farashin danyen mai ya tashi a kasuwar mai ta duniya sakamakon tashin-tashinan da ke tsakanin kasashen Amurka da Iran. Kawo yanzu masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya sun yi gargadin cewa wannan matsala za ta iya haifar da fargaba a yankin gabas ta tsakiya, tare da kawo cikas ga samar da mai fetur a fadin duniya. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya tattauna da Idris Mikati, wani ne sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya a gabas ta tsakiya, ga yadda hirar tasu ta kasance.
Duk lokacin da aka ce an samu yamutsi, wanda yamutsin zai iya hana samun man fetur din nan ya isa wuraren da ake bukatan su, dole farashi yakan tashi. Don abin da jama'a kuma 'yan kasuwa suke tunanin shine wannan tashin hankali yana iya jan yaki. Idan aka fara yaki tsakanin misalin kasar Iran da Amurka, zai iya haifar da ake jiragen ruwan da za su dauki mai zuwa nahiyar Amurka ko kuma tarayyar Turai, za a iya samun matsala. Kuma aka ce ba a samu man nan yana shiga akai akai ba da jimawa ba, dan man da aka aje kai amfani da shi bayan sati ɗaya sati biyu an daɗe wata ɗaya za a ga cewa an shiga halin kakanuka.
To kamar wannan zaman doya da manja da ake tsakanin ita Amurka da Iran, kamar wannan matsala za ta haifar da tsaiko kuma a gabas ta tsakiya?
Zai iya haifarwa saboda ka san yanayin yadda siyasar duniya take a yanzu. Kusan idan Amurka ta afka ma ƙasar Iran, ba lalai ba ne Iran ta samu ƙarfin da za ta iya afka ma Amurka, amma za ta iya afka ma wanda suke ganin bakinsu ɗaya da ƙasar Amurka. Misali za ta iya afka ma ƙasar Kuwait ko ƙasar Saudi Arabia ko irin waɗannan ƙasashe, ko kuma ma su hana hakoman daga ƙasar Iraq wanda suna da jama'a musamman mabiya a ɗariƙar Shi'a a ƙasar Iraq. To duk lokacin da aka ce a nan wurin za a iya samun abin da zai hana ruwa gudu, wato ya hana samun a ɗauki man fetur ɗin nan, zai iya tada hankalin duniya ma baki ɗaya, ba ƙasar Amurka da Iran kawai ba.
Yanzu misali kamar akwai batun hannun jari na duniya da ya ɗan ƙara sama kaɗan, misali irin na Dutch Shell na ƙasar Jamus da kuma na Ingila. Kamar yanzu ita Najeriya za a iya cewa da take tana da albarkatun mai, za a iya cewa wannan matsalar da aka samu kamar zai iya wani tasiri ga ƙasar?
Wato baka farin ciki da din ka samu ƙaruwa ta dalilin da wani ya samu raguwa, amma mu a tattalin arzikin mu na Najeriya kusan abin jin daɗi ne saboda mai farashin mai ya ƙaru, kuɗin shiga zuwa asusun mu kuɗin za su ƙaru. Kuma dama Najeriya muna cikin wani halin kakanikayi na bashi ya fara yi mana yawa, muna neman ta inda za mu karɓi haraji ko kuma mu saida wasu daga cikin ababenmu don mu samu a biya basukannin, kuma a samu kuɗin da za a iya matalakawa abubuwan da za su ji daɗi su yi walwala. Amma kamar na ce, babu dalilin da za ka yi murna don kai ka samu ƙaruwa wani yaro.
An kwashe shekaru da dama ana samun saƙon saƙa tsakanin ita Amurka da ƙasar Iran. A baya-bayan nan misali ficewar da ita Amurka ta yi bisa yarjejeniyar nukiliya, kamar yanzu me ake tsammanin wannan abin zai haifar tsakanin Amurka da Iran?
Ina ganin ƙasar Amurka tana kuskure saboda rashin yin adalci na ababen da ke faruwa a nahiyar Larabawa, wato Middle East. To rashin adalci yakan kawo tashin hankali. A yanzu ababen da ƙasar Israel ke yi a Palestine da sauran wurare, kuma Amurka ta kyale su, ta tsawata masa. Haka nan abin da ƙasar Saudi Arabia ke yi a Yemen, wannan rashin adalcin ba abin da zai haifar sai rashin zaman lafiya.
Idris Mikati kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya a gabas ta tsakiya a hirarsu da wakilin murya Amurka Lami da Abubakar. Ganin cewa a wannan sabuwar shekara ta 2020 Najeriya ta ci gaba da dangantaka ta kasuwanci da kasar China, ya sa wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki da masu fashin baki a al'amuran yau da kullun suka bayyana abin da suke hangen a kan yadda ƙasar za ta amfana ko akasin haka a yarjejeniyoyin da ƙasashen suka shiga. Ganin cewa har yanzu matasa kusan kashi 60 cikin 100 na fama da rashin ayyukan yi a Najeriya, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu.
A ranar 12 ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba, inda ya ce a cikin waɗannan kasashe India ce kadai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka biliyan 2.5, kwatankwacin naira biliyan 875 ko kuma yuan biliyan 16 a kuɗin China. Yaya ƙwararre a harkan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru 2 kenan a yanzu? Ga abin da ya ce,
duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu, saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba, saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna China. To ita China ta samar da tsarin ne domin ta fadada karfinta na tattalin arziki a duniya. Ita kuma Najeriya tana ta kokari ne ta farfadar da tattalin arzikinta da ya durkushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a Afrika kuma wanda yake yaduwa kuma yake habaka. To duk da wayar jirin da aka shiga tun daga watan Janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan Jun, China sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan 8 da biliyan 900. To kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita China ta zuba domin ayi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan 500. To amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yake shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba, musamman irin yarjejeniyoyin da Najeriya ta shiga da kasar Rasha, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasan India, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasan Jamus, kai har da yarjejeniyoyin ta shiga da wasu daga cikin kasashen Afrika.
Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da kasar China shekaru 4 da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri?
Mu a nan bangaren a nan kasar kamata yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi, su zama masu wato ya zama na kasar zai kamata su dauko su aje a gaban su kacokan don su kare maslahatta daga irin wannan fauce da manyan kasashen duniya suke shigowa suna ma kananan kasashe. Amma idan kika duba misali ki dauki titunan jiragen kasa da suke yi, tashoshin jiragen kasa da na ruwa da na sama a kasashe daban-daban ba ma Najeriya ba, idan kika duba kasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karbo daga China ba. To kin ga a ƙarshe a ka'idar bada tsarin bada bashi irin na kasashe kasar China ita ce za ta ruwanta ta tsakinta ta dauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya din da kuma Afirka baki daya.
Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi, wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60 cikin 100 na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da Hafsan Hafsoshin tsaron Najeriya, inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro damar tsare yankuna. To sai dai kuma wannan batu na ci gaba da janyo jece kuce, inda wasu ke ganin zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake yi wa sojoji na wuce rawa da makaɗi, yayin da wasu kuma ke ganin da saurarina a kafa. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
A makon da ya gabata ne ma dai shugaba Muhammadu Buhari ya ko gana da hafsoshin tsaron Najeriya, inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaron da ba sojoji ba damar tsare yankuna. To sai dai ko wannan batu na fice gaba da janyo cece kuce, inda wasu ma ke ganin zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake wa sojoji na wuce makaɗi da rawa, yayin da wasu ke ganin da saurarina a kaba. Ga ma dai rayuwar wasu talakawa a jihar Adamawa da Taraba da ke ma cikin jihohin da ke da sojoji a kan manyan tituna sakamakon tabarbarewa haka tsaro.
Sunana Kasim Bubalon. To gaskiya dai da farko dai ni bana bada goyon bayan a janye sojoji daga wannan jihohi, musamman ma a ce Maiduguri da Adamawa da Yobe. Gaskiya wannan tamkar zalunci ne karara, domin idan ka duba a baya an shiga wani halin da mutane suna tafiya suna bari ƴaƴansu, iyayensu, dukiyansu da wani abu da suka mallaka a rayuwa. Yanzu kuma an dawo ana kokarin ya zai a samu zaman lafiya mai daurewa, za a cire sojoji a bar su su fama da kansu.
Sunana Salisu Abdulmumini Abba. Eto janye sojojin da aka yi ake so a wurin daga, ni a nawa shawarin na fi son ya kasance watakila ya zamanto gara janye su ne. To idan ba za ka manta ba shekaru da dama ko zance a rawa baya, za ka duba ka gani me aka cimma banin. Babu abin da aka cima sai wani abun sai da karuwa ke yana da bulluwa. Ke da ta yi gani watakila maybe irin yunkurin kashe sojoji da ake yi ko wasu abubuwa take kwarin gara take kwarin ta kare su, watakila maybe akwai wani cigaba da aka samu wanda za a kawo wanda zai dakile wannan al'amarin, wanda shi yasa ake kwarin a samu cigaba wanda zai sa sojojin da su dawo gida yafi.
Malam Muhammad Ismail, sauran editan jaridar Leadership, da ke nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankunan arewa maso gabas ya ce akwai bukatar katin ta nazo domin daukan wannan mataki.
Alhakika barin soji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci, saboda kowa ya san cewa rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi da rashin tsaro a ƙasa, kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan matsala na Boko Haram an ci karfin shi, har yau kasance ma ita kanta federal government na cewa an defeating din su Boko Haram din. To amma duk da haka, duk da wannan muhimmanci, kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka dade yana da wasu illoli. Kamar misali a ce sojojin suka dade a wuri daya, yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan bata gari, sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su maida abun nan kamar sana'a. Dan zaga wani zubin a checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kudade ba, da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soje ya kasance ya dade a wuri daya. To mu shawarar da zamu bada da shi ne gaskiya barin sojoji yana da amfani. Abin da ya kamata dai shi ne ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zamansu a wuri ɗaya ɗin ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci.
To wai ko mai kungiyar kare haƙƙin Bani Adama kuma ke ci akan wannan batu?
Suna Comrade Jambo Dawu daga cibiyar kare haƙƙin ɗan adam na jihar Taraba, wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy. Janye sojoji akan titi yana da kyau, sannan wanda za a janye daga can wanda yake arwa mashi gabas din nan tana da kyau, lura da cewa abun tun ana yin ta cewa ana yi na marmari ne, sai zai zamana suna dauke daman suna illanta ma talakawa da sauran mutane wanda suka shiga da wanda ba su shiga ba. Mafi musamman ma ya kuma ɗayan da sojoji suna sayan zuwa wayannan guraren da kuɗinsu suke zuwa su saya, in an transfer nasu ma suna zuwa su kace transfer nasu su dawo gurin, don abun gaba ɗaya ya zama musu gurin jin daɗi ne ba gurin yaƙi da ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a matsayinta ta janye su a kai wayanda za su yi ake lura da cewa aiki ba aikin da suka aka ce su yanzu shi suka yi a wannan gurin ba.
Koma da menene dai fatan talaka shi ne samun zaman lafiya, musamman a wannan lokaci da matsalar garkuwa da jama'a ke ƙara yaduwa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare, kuna tare ne da Sashen Hausa na Murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 10:22 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da shiga sabuwar shekara ta 2020. Allah ya sa mun shiga a sa'a, amin. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai dan yi waiwaye ne a shekarar da ta shige ta 2019. Inda muka tattauna da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. Shugaban ya taɓo irin nasarorin da suka samu a shekarar da ta gabata da kuma irin sabbin dabarun da za su yi amfani da su a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2020. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara tambayarsa ko waɗanne irin nasarori hukumarsa ta samu.
To akwai nasarori daban-daban, kamar mun gano yansu hanyoyi da ake amfani da su na shigowa da ƙwayoyi da kuma yadda ake amfani da ƙwayoyi wasu sababbi waɗanda da can ba a sani ba, waɗanda muka yi amfani da su mu ma muka tura ma sauran jami'an tsaro da kuma ƙasashen Afirka ta yamma don su ma su san waɗannan salon, ko da sun kunno kai a cikin abin nan hurumunsu ba. Kamar yadda ka sani, abin da ya addabi duniya yanzu ba ƙwayoyi irin su kokin su heroin kaɗai ba ne, sababbi ne waɗanda matasa suka ƙirƙiro. Kamar nan Kano yanzu kaga an gane cewa ana haɗa magi da lakasira.
Lemon na lakasira.
Sai a haɗa shi da lemon lakasira sai ka sami abin da za ka iya samu idan ka sha maganin tari mai codeine. ko kuma ka sa tamtan guda 15 cikin ruwan shisha ko lakasiran shi ma za ka samu irin abin da ake samu da in aka sha maganin tari wanda yake da kodin wanda yanzu yayi wuyan samu. Kun ga wannan sababbin salo ne da matasa suka kikiro saboda waɗancan din sun yi wuyan samu. Samun tramadol da wuya, samun maganin tari mai kodin da wuya su rahibnol saboda matakan da ma'aikata na suka sa da sauran hukumomin tsaro. To amma kalubalen na wannan magungunan shine ba a yi doka kansu ba. Ko da kai kai su kotu ba za ka iya samu a yanke mutum hukunci kansu ba, su ne cikin kalubalen da muke fuskanta yanzu wannan.
Baya ga waɗannan sabbin hanyoyi, ku kuma a naku ɓangaren akwai dabarun da kuka yi don watakila tun da kun gano cewa an kaucewa ko kuma tun da ba a samun irin su maganin tari mai sinadarin kodin da makamantansu ana amfani da irin waɗannan abubuwan, me kuke yi watakila don ganin cewa an gano hanyoyin kuma an kare watakila matasa ko kuma waɗanda suke amfani da irin waɗannan ababe don bugarwa?
To kullun za ka ga cewa idan jami'an tsaro suka fito da sabon salo, su kuma masu laifi su ma suna neman sabon salon da za su rika bitin din jami'an tsaro
su
kauce musu din. To ka haka mun ai an sa kwanan ma aka samu ana sa kokin cikin Kickstarter na mota ko kuma da murfin mota da sauransu da duk ba a sani ba. Kuma in ba ka manta ba mun kama kokin ta kai kilogram 2,927 wanda tun da aka kirkiro jihar Kano ba a taɓa samun irinta ba, a hotel ake haɗiya. In aka haɗiye tukunna sannan shi wanda ya kawo su ɗin sai ya kai su can airport sai su wuce. So shi kuma sai muka gano salo akwai kuma shi ainihin shi babban dealer na kokin ɗin wanda shi ba zai nuna kan shiga su waɗannan mutanen ba sai kawo wani matsakaici wanda yake tsakanin su. So da koda an kama waɗannan shi ba za a ganshi ba, shi dai sai dai ya koma bayan fage ya nemi yadda zai fidda su a kotu. Kaga wannan sabon salo ne. Akwai sabbin salo kamar magungunan sinadaran da ake haɗa maganin tari da sauransu da kamfanoni suke yi. Mun gane cewa duk da NAFDAC suna ba wasu ƙalilan ne lasin na shigowa da waɗannan, amma sai su je su siyo sinadaran da ya fi ƙarfin adadin nasu don su raba ma wasu mutane wanda za su riƙa suna sai da mutane wanda suke yake bugar da su. Shi ma mun gano, shi sa muka gano inda ake haɗa wannan magungunan a nan Kano. Duk muka kakkama kayayyakin haɗawa da mutanen kuma muka kukkule su muka kai su kotu.
Na san batun yarinyar nan Zainab da aka makala mata abubuwa a tashar jirgin sama ta Aminu Kano kuma tsatsi ya faɗa mata a Saudiya na daga cikin ababen da watakila kuke magana a kai na ƙarshen shekara. A irin wannan me kuka koya a darasin ita Zainab?
Darasin Zainab yana da yawa. Kaga mun gane cewa agent da suke ɗauko alhazai su sa su a jirgi su sai musu tickets su samu musu visa ana amfani da su masu sai da kwayoyi don a kilo ɗin idan mutum bai da kayayyaki kuma yana da kilo wanda ragowar kilo ɗin sai a saida ma waɗannan mutanen masu kwaya sai a samu mutum kwayan da bai sani ba. So shi yasa kaga lamari na Zainab muka kama mutane wajen 7. Muka kama agent ɗin da ya sama ya haɗa kai da masu sai da kwayan da kuma masu aikin filin jirgin sama wanda suke awon kayan nan. Su 7 muka kama su don muka kai su gaban shari'a. Shi yasa muka kubutar da Zainab. To banda ita ma in ka tuna akwai wani mai shekara 72 wanda wani agent ya kawo shi ya sa mashi wajen gram 500 na tramadol da gram 250 na diazepam da yake shirya mashi kayan shi tsohon bai sani ba. Muka kama shi da ya tsalla kaya je Saudiya kaga shi ma da za a kashe shi. Muka kama shi kuma kama agent ɗin shi ma da ya samu shi. Duk wannan sababbin salo ne waɗanda muka gaggane wanda dacin kaga ai ba kasafa muke samun irin waɗannan sabbin salon ba.
Wai kama wannan musamman batun nan na Zainab da watakila ya ɗauki hankalin duniyar Najeriya da ma itare ɗin nan. Masu rarraso su ji a wani hali ake ciki ne domin kana cewa kun kama kun gurfanar, akwai kuma rahotannin da ke cewa mutanen nan da kuke cewa kun gurfanar tunama suna ta yawan su a gari.
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu da tsaya a wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Ibrahim Abdul da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi, sai kuma Chubahiro Diudne da ya taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Lenet Sahilu da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Heures sur 24, VOA Afrique.